أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ƴan uwana musulmi, kamar yadda muka saba, muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci kowa da komai, ya halicce mu, ya rayar da mu har ya zuwa wannan lokaci tare da lahiya, ya ba mu kuma samun damar haduwa da ku a cikin wannan darussa masu dimbin albarka. Darussa ne wanda muke karantar da kawunanmu aqida kyakkyawa ta addinin musulunci. Muka ce wannan aqida ce take ba mu samun damar kyakkyawan ayyuka masu kyawo, mu samu rabo mai kyau, mai yawa da albarka a wannan duniya din, sannan kuma mu samu tsira abinda shine babban gurin da kuma Allah subhanahu wataala yake so da mu. Abinda Allah yake nihi da halittar mu shine daman mu samu samun rabo da samun yardar shi tun a wannan duniya din, dan ya bamu aljanna shi a lahira insha Allah. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya samu daga cikin bayan shi wanda za su dace da wannan alfarma din, bi haqqi Muhammadin wa alihi at-tahirin. A cikin wannan darussa wanda muka kawo, muna so a yau mu kawo dalilai kamar yadda muka ce na hankali, waɗanda suke nuna cewa lallai Allah subhanahu wataala ya aiko annabawa, kusan ma a ce wajibi ne aiko annabawa. Dalili na hankali kamar yadda muka ce shine dalili wanda suke ce ma wai daga wajen addini, shi daga wajen addini yake shigowa, saboda shi yana sanya ba da hujja ne har ma ga waɗanda ba musulmi ba. Amma waɗanda ke musulmi su da man suna gamsuwa ko da ka zo musu da dalili na naqli, wato na ayoyi da riwayoyi, su ba dole ba sai ka kawo musu dalili na hankali. Amma waɗanda ba su yi imani da Allah ba, dole lalle ana buƙatar a zo musu da dalili na hankali. Saboda haka ne ma kusan imamiyya ta samu wani fifiko na cewa tana game haƙin kowa lokacin da take kawo dalili, tana game haƙin har ma wanda shi ba musulmi ba ne. Saboda haka, daga cikin dalilan da ake kawowa masu sauƙi, na farko wanda za mu iya kawowa a nan shi ne dalilin da ake cewa, ɗan uwana, shin ibada Allah da ya halicci mutane yana son a yi mashi ibada ko ba ya so? Duk da ke ba muna son mu nuna Allah nan mai son wani abu ne ko ba ya so, a'a, da ya halicci bayi nashi, shin Allah yana son ya samu ya ga wannan bayin sun samu shari'a ko ba ya so? Ko so yake ga san halaka? Da ya halicci wuta da aljanna, ina ya hiso su shiga aljanna? Ya hiso ko aljanna ya hiso su samu? Saboda nan ne gidan da ya dace da rahama shi. Ana cewa ba dan ma da ya riga ya yi alƙawali ba, da ya ba shedan damar ya zo yayi ayyukan shi a cikin mutane ba, da lalle duk mutanen da ya halitta zai iya ɗauka sa cikin aljanna. Rahama shi ce, komai nashi ne. Amma saboda wasu abubuwa da suka faru cikin tarihi, yasa dole nan wurin Allah zai bar duk wanda ya aikin ƙwarai shine zai iya shiga aljanna, wanda ya aikin banza kuma shine zai iya shiga cikin wuta. Saboda haka, a nan wurin mun sani, mun tabbata Allah yana son mu da mu yi ibada. Shi yasa ma ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. To a nan wurin, bayan Allah ya nuna mu cewa dole yana son a yi mashi ibada, me ya cancanta da ibada? Dole ne yana buƙatar hankali, yana nuna cewa dole Allah ya aiko waɗanda za su shirye da mu zuwa ga wannan hanya ɗin ta ibada. Dole ne wannan. Wannan kaɗan daga cikin dalilin na hankali. Yanzu akwai wani dalili wanda suke ce ma wai ƙa'ida ta tausayi. Ƙa'ida ta tausayi, me take nuna ita wa ƙa'idai? Ƙa'idatul lutf. Wai ita wannan ƙa'ida tana nunawa, cewa Allah subhanahu wa ta'ala tunda ya kasance yana son abota mishi ko wannan wanda dalili ne wasabo ya kasance yana son ya aza mutane bisa kan turba daidai sirat innan nashi mustaqim saboda haka nan duk wani abu wanda zai sa mutun ya kai ga wannan hanyar wajibi ne ga Allah saboda tausan shi ga bayin shi sai suke ce mai kaida ta tausai saboda tausai ga bayin shi sai sa Allah subhanahu wataala zai zamo mai shiryar da mutane zuwa ga wannan hanyar duk wani abu mai kyau zai shiryar da mutun zuwa cewa abu ne mai kyau duk wani abu wanda bai da kyau zai kuma kokarin cewa wannan abun bai da kyau amma ta wace hanya dole sai da aiko annabawa shi yasa ma anan suna cewa ka'ida bayaninta da larauci suna cewa kullu ma yuqarribul abda ila ta'ati wa yub'iduhu 'anil ma'siyati fa huwa wajibun 'ala Allah dukkan abinda zai kusantar da bawa zuwa ga biyayya da duk abinda zai nisantar da bawa daga saba ma Allah wannan abin wajibi ne ga Allah subhanahu wataala yayi ma bawa bayanin shi wajibi ne akan Allah kai kusan ma an ka lura wannan yana daga cikin rahamar daman da Allah ya ce shi ya rubuta akan kanshi wajibi ne yayi rahama to saboda haka nake cewa annabawa ba karam baiwa bace da kyauta Allah subhanahu wataala ya aika mu da ita kai ga wani dalili kuma na hankali wanda yana buƙatar shin hida kamar guda uku suna cewa kowa ya sani Allah subhanahu wataala yayi mu ne ba haka nan karazibi ba yana son mu kai ga kyakkyawan zabi wanda zai ba mu kamala wanda za mu kai ga kamala mu zama wani abu Allah bai san ya ga ya halicci mutum tun yana ba kowa ba kuma ya zama ba kowa ko kuma ya ƙara ya zama asfal safilin a yana son ya ga muntahi a ala illiyin sama har iya tahiya sama wajen samun daraja amma kar mu zama mun yi ƙasa iya zubewa ƙasa saboda haka nan kenan Allah yana son ya ga mun kai kamala kullun kana samun ci gaba kullun ya ga bawa yana samun ci gaba cikin karatun shi ne cikin al'amuran shi ne kasuwancin shi ne cikin menene ya ga dai kana samun ci gaba musamman cikin janibin ibada da kusanci zuwa gare shi wannan shine kusan daman babban abin da Allah subhanahu wataala yake so da mu saboda haka nan kenan babu wanda ba zai sallama cewa Allah yana nihin mu kai ga zabin samun kamala da ya halice mu dan mu zabi kamala ne wannan mun tabbata da shi sannan na biyu bayan mun yarda da wannan Allah yana son mu zabi kamala to sai mu sani cewa ayyukan da suke kai ga mutum ga kamala kuma dole su zamanto ayyuka na kwarai zabin ayyuka masu kyau wanda za su kai mu ga kamala wannan wani abu ne shi ma wanda yake musallam babu wanda zai gardama da shi saboda bai yiwa ka kai ga samun ci gaba kuma alhali baka zabi ayyuka masu kyau ba wanda za su kai ka ga gaba shi yasa mafi yawa wasu rashin ba zabi ayyuka masu kyau ba sai ka gani kullun suna yin ƙasa kullun rayuwar su tana lalacewa kullun rayuwar su dan farewa take tana yin ƙasa suna lalacewa har su kai ma dabba ta hi su ma kamar yadda ake cewa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya nuna wasu bayi har ma gara da dabbobi da su saboda halin su ya lalace to anan wurin wannan ita ma muqaddima ta biyu shin hida ta biyu ita ma mun yarda ita sai shin hida ta uku kowa ya sani hankalin mutum da duk ganewa ta mutum ba su isa wannan abubuwa guda biyu hankalin mutum da ihsasi na mutum wurin gane abubuwa ba su iya nuna mishi ainihin ayyuka na kwarai abubuwan nan guda biyu ba su iya nuna mishi saboda haka sai ya gama da wannan sako wanda Allah subhanahu wataala yake aikowa sako ne wanda zai gama da annabawa ya turo musu sai ya nemi wuri mai kyau shi yasa ake cewa Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shi yayi sanin ina ne yake aiko da sakon shi. To sai ya zabi wuri mai kyau sai ya aiko da wannan sako din sai su isar da su sako zuwa ga bayin shi. Wannan a take kenan. Yanzu bayan mun gane wannan, ta yi mutun yayi tambaya. Yace ina ganin gafarta malam. Da ta in mun koma shekara 1400 al'umma sun zanki buƙatar zuwan annabawa, sun zanki buƙatar zuwan manzanni wanda za su shiryar da su su gwada musu hanya ta ƙwarai. Amma yanzu wa mun ci gaba, muna da ilimi, komi na tahiya da kyawo, muna gane abubuwa da daban-daban. Bai buƙatar annabawa ko ba mu buƙatar alƙur'ani yanzu kamar yadda mutanen da suka ƙaurace mu alƙur'ani suna ganin su sun samu ci gaba, suna ganin aji alƙur'ani a yanzu har shi sun dauki matakai da dama na wulakanta alƙur'ani, su ƙona shi, su keta shi, ba abin da ba za su yi ba. Wa iyyadu billah, tir da irin wannan ayyuka da suke yi. Mu sani cewa wannan shubha da wannan tambayoyi nasu za mu ba da amsa akan shi, inda za su gane cewa yanzu su suna ganin an samu ci gaba, amma wane ci gaba ne aka samu wanda zai iya nuna maka ainihin wadata ta dan adam? Wadata wannan ta dan adam wadda gane ta, kana jin wani abu ne, wata kalma ce mai sauki, amma wajen fasarar ta malamai sun samu matsala da daban-daban. Yanzu mutum ba zai iya nuna mani ba, duk da shirye-shiryen shi da tsare-tsaren shi na shekaru na cewa duniya za ta iya zama kaza, za ta iya zama kaza, amma har yau bai iya gane wani lokaci ne duniya za ta kawo ƙarshe, wani lokaci ne wani abu zai iya faruwa, abin da yana da alaka. Nawa aka zo ake gaya mu cewa nan shekara 2000 wani abu zai faru, tashin kiyama zai faru, ko duniya me ya faru? A zo a ƙara wani shekaru a ce 2000 da kaza, suka zo suka yi ta shekarun suna zo suna wucewa ba abin da ke faruwa. Wannan yake nuna cewa mutum yayi kaɗan ya gane hakikanin wadata har ta gobarar lahira. Na'am, kana iya dan ganewa bakin haddinka a wannan duniya din menene wadata da dan adam, me zai iya samu? Saboda yawan bincike da samun wasu ayyuka da na'urori da ake kirkirawa da sauransu, kana iya kaiwa ga wata wadata. Shi yasa yanzu idan ka hada malaman tunani, saboda daman su ne ake ganin masu iya ba mutane tsira, malaman tunani, ɗan falsafa, in ka dauki mutum biyu na falsafa kace kana son ya gaya maka miye mako maka nan gaba, nan za ka samu wannan ya gaya wani tunanin shi daban, wannan ya gaya wani tunanin shi daban. Me yasa ba su iya tafaki cikin wuri guda? Saboda tunanin dan adam ne naqis ne, mai rauni ne. Amma tunanin Allah zai baka labarin miye lahira take ciki, da mala'ikun dake nan wannan suna jiran mu, da shari'ar da za a fara, ko kuma lahira akwai wuta da aljanna, suwa ya samu wannan labarin? Sai annabawa. Dole ne mu dawo mu gurfana gaban annabawa, mu durƙusa musu, mu gaida su kan irin kokarin da suka yi, har Allah ya zabe su ya aika musu da sako. Sakon nan kuma mai muhimmanci su gaya mu abin da ke cikin lahira, ba kawai duniya ba. Duniya kana iya ayin ka san wani abu, ko ita din ma baka sani ba. Saboda har yanzu wata wadata da cin nasara dan adam bai kai ya gane ta ba, kuma duk Allah yana nuna mishi cewa shi dan adam ne shi, ba wai Allah bane shi. Allah shi kadai ya isa ya gane hakikanin abin da zai zo nan gaba. Wannan darasi din zan bada zai dakata a nan wurin, sai kuma darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya kai mu. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.